This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
To jama'a barkamu da wuni da kuma zuwa ga shirin sashin Hausa na muryar Amurka wannan la'asariya ta wannan rana talata wato akan mitoci 22 da 25. Masu jama'a jamhuriyar Niger kuma suna jin mu ne a gidajen rediyo amfani da fara'a da sarauniya da nomad da dalol da kuma niya birnin Kwani a computer kuma a voahausa.com ko sashin hausa.com. Tujuma muna fata kuna nan kallo kamar yadda muke a nan Washington DC Ali Mustafa Sokoto ne tare da Maryam Dauda da za ta fara mana da kanin labarai.
Jam'iyyar da ke mulki a kasar Burundi ta ce ta yi murna da yadda jama'a suka fito wajen zaben ƴan majalisar kasar duk da kyan fitowar da ƴan adawa suka yi da kuma suka daga kasashen waje. A kasar Liberia kuma ga wani matashi dan shekaru 17 da haihuwa ta nuna cewa kwayar cutar nan ce ta Ebola ta kashe shi bayan wani gwaji da aka yi. Ministan harkokin wajen Iran Mohammad Javad Zarif ya koma Vienna a yau Talata don sake hawa teburin tattaunawa akan shirin nukiliyar Iran.
To gaishe ki Maryam. To bayan kun gama jin labaran za ku ji wani masani yana mana fashin baki kan tunan silinin da aka yi jiya a kan mudahanar da ke faruwa a ma'aikatan gwamnatin Najeriya irin su NNPC.
To ka san gaskiya wato an jima ana yin ruwa kasa na shanyewa a kasan nan.
To me yasa yake ta samu labaran an yi kaza da kaza da kaza a gwamnatin Najeriya amma daga baya ka ji ana ta musantawa ne?
An yi irin wannan hasashe, aka ce gwamnan Ribar za a bashi minista na man fetur, Fashola za a bashi ministan kudi ne koko ministan shari'a.
To mun kuma tuntuɓi hukumar kula da ayyukan gidajen rediyo da talabijin ta Najeriya wato NBC mu ji meye matsayinsu a hukumance game da wani gidan rediyo na ƴan Biafra.
A hukumance dai mun san cewa suna wato shirye-shiryen su ba daga cikin Najeriya bane daga kasashen waje ne.
An san ko daga wace ƙasa suke watsu shirye-shiryen nasu. To bayan wannan duka kuma muna da nasihar watannin na Ramadan da kuma shirin Halima na noma amma sai mun gama ba ku labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jam'iyyar da ke mulki a kasar Burundi ta ce ta yi murna da yadda jama'a suka fito wajen zaben ƴan majalisar kasar duk da kyan fitowa da ƴan adawa suka yi da kuma suka daga kasashen waje. Mr. Pascal Inyabenda, shugaban jam'iyyar CNDD-FDD mai mulki, ya ce masu jefa kura'a a Burundi sun yi watsi da kiran da ƴan adawa suka yi na kyan fita zaben saboda sun fi son demokuraɗiyya fiye da juyin mulki. Ba a samu mutane da yawa sosai ba a zaben na ranar Litinin, kuma sakatar janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon, wanda ya yi kiran a ɗage zaben a jiya Litinin, ya bayyana damuwa sosai akan kura'ar da aka yi. Jami'an zaɓe sun faɗi cewa an kaɗa kura'a ba tare da wata matsala ba kafin a rufe zaben da maraice, amma mazauna Bujumbura sun ce sun ji harbe-harben bindiga da kuma tashin nakiya aƙalla guda ɗaya a babban birnin ƙasar duk da tsauraran matakan tsaron da aka sanya a wajen, amma dai babu labarin jikkata. Ga masu suka da suka ce zaben bai yi kyau ba, Inyabenda ya ce ai wakilai daga Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma Kenya sun je wajen. Shugabar Tarayyar Afirka Nkosazana Lamani Zuma ta bayyana damuwarta akan abin da ta kira matsalar tsaro da siyasa a Burundi, sai dai masu sa ido daga Tarayyar ta Afirka ba su halarci zaben na ranar Litinin ba.
To a ƙasar Liberia kuma gawar wani matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa ta nuna cewa ƙwayar cutar nan ta Ebola ce ta kashe shi bayan wani gwaji da aka yi a kansa. Wannan dai shi ne karo na farko da aka sami wani da cutar Ebola tun bayan da aka ce ƙasar ta rabu da cutar ranar 9 ga watan Mayun shekarar nan. Mataimakin ministan kiwon lafiyar Liberia Mr. Torbert Inyesuwa yau Talata yake jaddada cewa kada hankalin jama'a ya tashi. Ya ce an binne matashin bisa ƙa'idojin da suka kamata a bi, kuma jami'an da ke bin san waɗanda shi matashi ya mu'amala da su sun riga sun fara wannan aikin nasu. Rahotanni daga kamfanin lancin labaran AP ya nuna cewa matashin nan ɗan shekaru 17 da haihuwa ya rasu ne ranar 24 ga watan nan na Yuni. Matashin da ya rasu ne a garin Margibi wanda yake nesa da inda aka saba ganin wannan cuta, wato dab da iyakokin ƙasar da Gini da kuma Saliyo, ƙasashe biyu da su ma suka jima suna jin jiki kan wannan cuta ɗin. Mr. Yesuwa ya ce ƙwararru na ƙoƙarin ganowa ko matashin nan ya kama cutar ne a lokacin da ya tafiya. Garin Margibi dai yana can kusa da tashar sauka jiragen saman Monrovia mai tazarar kilomita 50 kudu da shi babban birnin ƙasar.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Iran, Mohammad Javad Zarif, ya koma Vienna a yau Talata don sake hawa teburin tattaunawa akan shirin nukiliya na Iran. A wannan ranar da sassan suka gindaya makawanan su a zaman wa'adin cimma yarjejeniya. A bayan da ya koma Iran shekaran jiya Lahadi domin tuntubar hukumomi, Zarif ya koma Vienna tare da shugaban shirin nukiliya Iran, Ali Akbar Salehi, wanda yake jinya wata rashin lafiya. Bayan da suka dawo, Zarif ya gana da sakataren harkokin wajen Amurka, John Kerry. Mr. Kerry dai ya fito daga taron yana faɗin cewa mun yi kyakkyawar tattaunawa. Kafofin yaɗa labarai mallakar gwamnatin Iran sun ambaci Zarif yana faɗin cewa sake komawar Salehi wajen zaman duk da rashin lafiyar da yake fama da ita ya nuna cewa lallai Iran ta ɗauki shawarwarin da ake yi da muhimmanci. Ya kuma ƙara da cewa abin da ake buƙata shine ƙuduri a siyasance daga manyan ƙasashen duniya da ke kan teburin tattaunawar domin ɓangarorin biyu su iya cimma karɓaɓɓiyar ɗorarriyar shawara. A yau Talata ce ranar cikar wa'adin yarjejeniyar. Iran da manyan ƙasashen duniya daga kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyar tare da ƙasar Jamus suna ƙoƙarin cimma yarjejeniyar da za ta taƙaita damar da Iran ke da ita ta ƙera makaman nukiliya, yayin da su kuma za su sassauta da takunkumin da suka sanya mata.
Sau mun kawo muku labaran duniya daga Washington. Jiya lokacin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kaddamar da majalisar tattalin arzikin ƙasa ne aka bayyana cewa kamfanin man fetur na Najeriya wato NNPC ya tara zunzurutun kuɗaɗen da suka haye dala tiriliyan 8, amma ya rike kusan rabin kuɗin domin cin gashin kansa, rabin kuma ya kai baitul malin hukuma. To shi na tambayi Dr. Nazifi Abdullahi Darma, mai koyar da fannonin tattalin arziki a Jami'ar Abuja, ko wani irin muni irin wannan mudahana ta yi a ma'aikatan gwamnatin Najeriya?
Wato, duk abin da ya jawo wannan munin Aliyu shi ne akwai doka ta ƙasa wanda aka kafa tun shekara ta 2007 wanda ake kiranta Fiscal Responsibility Act. Wannan doka ta ba da ƙa'ida cewa duk kowane kamfani na gwamnati ko ma'aikata ta gwamnati ya kamata ta bayyana menene kuɗaɗen ta yanda take samu su kashe su jama'a su gani. Kaga wannan barnar da ta samu a wannan kamfani na NNPC ta faru ne a cikin shekarar jiya. Idan da a ce wannan kamfani yana bayyana alƙalamin sa kowa ya sani, to kaga daga shekara ta farko jama'a da gwamnati za su iya sani cewa meye matsalar a yi maganin ta tun da wuri kafin ya kawo.
Amma Dr. Nazifi, kamfanin na ko manyan ma'aikatan wurin su NNPC suna da hurumin a dokance da suke da shi na cewa in mun tara kaza mu rike kaza mu baiwa hukuma baitul malin ƙasa kaza.
Akwai ƙa'ida, wannan ƙa'ida ta Fiscal Responsibility Act ce ta yi kamfani ko kuma ma'aikata ta gwamnati wanda take samar da kuɗi, kuma an yi lissafa su guda 31 wannan dokar ta lissafa kuma NNPC tana ciki, shine za su iya rike kawai kashi 25 na riba da suka samu domin su tafiyar da harkokinsu. Kashi 75 na kuɗaɗen da suka samu da riba za su sa shi a baitul malin gwamnatin tarayya ko kuma baitul malin ƙasa, wanda kaga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da kuma gwamnatocin ƙananan hukumomi suke rarraba. Saboda idan ka kula, duk wani babban kamfani da kake ji a ƙasar nan, ai kuɗin da aka amfani da shi aka kafa shi ba kuɗin gwamnatin tarayya kaɗai ba ne, kuɗi ne da ya shafi kuɗaɗe da suka gwamnatoci guda uku da suka haɗa tarayya suka mallaka da jihohi da ƙananan hukumomi da ita kuma gwamnatin tarayya.
Abun mamaki shine a wannan misali da aka bayar na alƙalamin NPC ɗin, sai gashi maimakon su bada makashi 75 ɗin su ne suka rike kaso mafi tsoka, tun da tiriliyan 4 suka rike suka bada tiriliyan 3 da 'yan kai. Da ba a zo wannan binciken ba, babu hanyoyin da za a iya gano haka ne?
Eh, to ka san gaskiya, wato an jima ana yin ruwa ƙasa na shanyewa a ƙasar nan. Idan ka kula, akwai manya-manyan ma'aikatu na gwamnati kamar inda ita wannan dokar ta haɗa guda 31, ina tabbatar maka idan za su ringa sa kashi 75 na riba abin da suke samu, to ina tabbatar maka wato kasafin kuɗi da gwamnatin tarayya da jihohi suke sai ya ninka abin da suke yi yanzu, saboda kaga kamfani guda ɗaya daga cikin su ga irin wato almundahalan da yayi na kuɗin da ya kamata a ce ya sa abin asusun tarayya wanda za a raba tsakanin gwamnatin shinjohi da kananan hukumomi da kuma ita gwamnatin tarayya.
Sata ta koma dubaru, amma in don a yi sata haɗa damu ƙasa kowa ya ƙargu sai waɗanda ka aikin nan na gwamnati masu yi ni ofin rubutu.
Dr. Nazifi Abdullahi Damakin na Jami'ar Abuja muka ji. To, a kwanan nan ana ta jin wata tashar rediyo mai kiran kanta Rediyo Biafra tana ta watsa shirye-shirye da suka haɗa da maganganun batunci zuwa cikin Najeriya. Shi ne muka tambayi wanda abin ya shafa wato jami'in hukumar NBC da ke kula da gidajen ayyukan rediyo talabijin na Najeriya a Wali Salihu cewa a hukumance me suka sani game da ita.
To, a hukumance dai mun san cewa suna watsa shirye-shiryensu ba daga cikin Najeriya bane, daga kasashen waje ne.
An san ko wace kasa ce?
Kuma ana samun su a gurare daban-daban a Najeriya nan.
An san ko daga wace kasa suke watsa shirye-shiryen nasu?
To, kasan da yake abun nasu na kaman ƴan yakin saruka noke ne. Suna amfani da hanyoyin watsa labaran irin yadda samun su guri ɗaya na da wahala. Wani lokaci yadda da muka san su mun san daga America ne, amma daga baya kuma mun gano cewa kaman daga Ingila ne suke watsa shirye-shiryen nasu. To, amma duk da haka dai wannan al'amari ne wanda bai mana daɗi, saboda irin maganganun da suke yi bai dace ko da abokin yakinka ne kake yaƙi da shi. Maganganun da suke bai dace da yadda suke
ga wanda bai taɓa jin rediyon ba, waɗannan irin maganganu suke yi ne.
Eto, kare zamanin kuma muna taya su yaɗa abin da suke faɗa, amma dai maganganu ne na ɓatanci, na zage-zage, na ƙoƙarin wato jawo rashin fahimta ko kuma tashin hankali tsakanin ƴan arewacin ƙasar nan da kuma ƴan gabas ɗin ƙasar nan, wato kamar tsakanin Yamurai da Hausawa ko da Yamurai da Yarbawa. Abin da suke ƙoƙarin yi kenan, su nuna kaman cewa su sauran ƴan Najeriya gabaki ɗaya abokanan gabansu ne. Kuma suna neman su, kuma wato munin abin shi ne matasa ƴan Igbo waɗanda aka haife su bayan ma yaƙin basa san, waɗanda ba san gaskiyar ainihin abin da ya faru ba, ana ɓata musu tunaninsu, ana nuna musu kaman cewa wato akwai wani abu da ake musu bita da ƙulu da shi a zamantakewar Najeriya, wanda kuma ba haka ba ne.
Me matsayin ita hukumar taku ta kula da kafofin watsa labarai irin na rediyo da talabijin da sauransu a kan wannan abu yanzu?
A matsayinmu shi ne wannan shirye-shirye da ake yi shirye-shirye na cin amanar ƙasa, shirye-shirye ne na neman muzanta Najeriya, shirye-shirye ne na neman kawo hargitsi da tashin hankali a Najeriya, wanda Najeriya dokokin yaɗa labarai na Najeriya ba su yarda da su ba, kuma nake jin babu dokar ƙasar da ta da su. Don haka mun miƙa abin a hannun wato hukumomin tsaro na ƙasa, wanda muna nan muna aiki tare da su, kuma in Allah ya yarda daga su kansu masu shirye-shiryen har zuwa waɗanda suke rufa musu baya a nan Najeriya, za mu same su kuma za su san ƙwarƙuwar daka.
To, kafin wannan kiɗan Abula Salihu da hukumar NBC muka ji yana magana kan Rediyo Biafra. To, a jiya aka ba da labarin cewa an naɗa kanal Hamidu Ali a muƙamin shugaban ma'aikata na gwamnatin Muhammadu Buhari ta Najeriya, amma ba daɗe ba aka janye maganar. Ta kuma labarin da aka bayar na cewa an kama wani sarkin shi Buharin a kan wata mundana da yi, shi ma aka zo aka ce ba haka ba ne. Kafin su an sha ba da labarai da yawa irinsu ana musantawa. To, me yake janyo wannan? Tambayar da na yi wa Zubair Idris Abdulrauf na gidan rediyo Muryar Najeriya kenan.
Idan ka lura, canji na zamani ko juyawar zamani ya zo da waɗansu hanyoyi da ake isar da su, ko dai ta hanyoyin sada zumunta, to ko kuma waɗansu hanyoyi ga su dai za a ga cewa kamar jaridu ne ko kuma kafafe na yaɗa labarai amma ta yanar gizo. Wanda ake amfani da hanyar sadarwa na zamani domin bayar da waɗannan labarai. to idan ya kasance a ainihin gwamnati ba ta bayar da bayanai na abin da take ciki, to su waɗannan kafofin yaɗa labarai ko kuma ƴan jarida za su yi kokari su ga cewa shin wani ƙarshe za su yi domin su fito da wani labari ko su kirce wani labari, walau labarin nan watakila sun ɗan ji akwai wani abu da ya faru burbushin abin da ya faru su ƙara gishiri a kai, ko kuma su yi kokari abin da Bahaushe ke cewa a yanki duro. Ita gwamnatin ba ta bullo ta ce ga abin da muka sa gaba ba, to saboda haka su ɗan jaridu sai suka ga cewa a to mene ya kamata su yi, to bari su yi kokari su ringa irin hasashe na kirkiran waɗansu labarai sai ga an kawo waɗannan labaran, waɗansu sai ga sun kasance gaskiya, waɗansu kuma sai ga cewa ba haka bane. Mun ga haka irin yadda aka ce za a naɗa wani daga cikin fitattun ƴan jaridu, za a naɗa shi a matsayin kakakin gwamnati, abin kuma ya zo kasance gaskiya. To amma ne abin da ke tada hankali Malam Aliyu shine yadda za a ga cewa an kawo waɗansu labarai a ce an kama wani na kusan shugaban ƙasa ya yi wani wato laifi ko almundahana, sai ga cewa yi awa kamar goma ba ko kwana guda ba za a yi ba, sai ga kuma an janye wannan labarin sai a ce ba gaskiya ba ne.
Kana jin kuma akwai wasu labarai da ana dasa su ne daga fannin ƴan siyasa, watakila ko abokan adawar gwamnati ɗin su shuka wannan labarai ɗin?
Ba mamaki Malam Aliyu cewa akwai irin yarfe na siyasa, domin me ka ga wata gwamnati ce ta tafi, kuma gwamnatin nan da ta tafi ana zargin gwamnatin nan da fataka da kuma almundahara da wawura da kudaden jama'a.
Kuma sannan Alhaji Zubairu, ina jin akwai wani lokaci da kamar idan ana son mutum ya yi kaza, kamar yadda ka ba da misali da wani ɗan jarida da aka yi tunanin aka yi hasashe kuma hasashe ya zama gaskiya, amma kuma a wannan lokaci da ake neman mukamai wasu na cewa akan jefa sunayen mutane a ce kamar gwamnan Lagos za a yi mashi sakataren gwamnati ko a Maiduguri za a yi mashi kaza ko a yi mashi kaza. Gaskiya ne akwai mutane da kan shuka irin waɗannan labarai da fatan cewa ta zama gaskiya ɗin?
To akwai ana shuka irin waɗannan labarai domin an yi irin wannan hasashe, aka ce gwamnan Rivers za a bashi minista na man fetur, Fashola za a bashi ministan kuɗi ne ko ministan shari'a. Irin waɗannan abubuwa akan duba ne a gani shin irin waɗannan waɗanda ke cikin jam'iyyar ta APC musamman kaman gwamnoni irin su Fashola wanda ya kowa ya san ya yi aiki a jihar Lagos, kamar shi gwamnan jihar Rivers, tsohon gwamnan jihar Rivers an sani shi ne darakta janar na kamfen na yakin neman zaɓe na shi Buhari. Kaga a nan gudun sai ake ganin a in ma za a ba da wani mukami wancan kasancewar shi a jihar Lagos kuma yana kusa da jigo na jam'iyyar APC, ana ganin za a iya ba shi minista. Wannan kuma ana ganin shi darakta janaral na kamfen na yakin neman zaɓe na Buhari, ana ganin za a iya ba shi minista. To irin wannan ne sai a gwara kawunan mutane har aka kawo sunayen mutane da kuma irin makaman da za a ba su. Kaga irin wannan yarfe ne na siyasa, wato ana yin hasashe ne. Wani lokaci hasashen sai ya zo ya kasance gaskiya kamar caca ce.
To Zubair Idris Abdulrauf na muryar Najeriya kenan. Yau shugaban hukumar zaben Najeriya Professor Atahiru Jega yake kammala aikin sa da yayi na gudanar da zaɓuɓɓuka a Najeriya. Muna son mu ji ra'ayinku game da rawar da ya taka ko kuma kamun ludayensa a bisa wannan mukamin, saboda haka sai ku shirya ku kira mu da shirinmu na dare na ƙarfe 9:30 na daren yau. Yanzu ga nasihar Ramadan ta wannan lokaci daga bakin Ustaz Bako Abubakar Danda.
A cikin watan azumi na farko mutum zai tuba ga Allah madaukakin sarki, domin wata ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, cikin Bukhari da Muslim. Duk wanda yayi azumi yayi imani yana neman lada ga Allah, Allah madaukakin sarki zai gafarta masa zunubansa, kaga ni ana samun gafaran zunubi. Kuma Allah madaukakin sarki ya fifita duk wani aikin alheri da mutum zai yi a watan azumi, Allah zai fifita masa ladansa. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wata ne na yin sadaka, yana cewa afdalus sadaqati sadaqatu fi ramadan, a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito. Mafificin sadaka shine sadakan da mutum ya ciyar da shi watan ramadan, saboda haka kaga yanzu mutane suke haɗa kuɗi ana ciyar da ƴan fusuna nan, alhamdulillah mun gode Allah. Kuma a dare ne mutum zai tsaya ya yi qiyamul layli, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kama Ramadana imanan waqtisafan ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Duk wanda ya tsayi wanda dare yana fila cikin Ramadan yayi imani ne bila daga Allah, Allah zai gafarta masa zunubansa da suka shige. Sannan da sun karatun Qur'ani, kaga karatun Qur'ani harafi guda idan mutun ya karanta Allah zai bashi lada. Lada 10 in yace alif lam mim lada 30 Allah zai bashi. To Allah zai rubanya masa ladan a cikin watan Azumi. Kuma ana so itikafi. Itikafi shine mutun ya zauna cikin masallaci ya zo ilzimci masallaci na bautawa Allah madaukakin sarki a watan Azumi. Kuma ana so wanda Allah madaukakin sarki bashi dama kuma yaje umra. Don Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-umratu ila umratin kafaratu lima bainahuma. Yace umra daga wancan umra zuwa wannan idan mutun ya samu ya je Allah zai kankare masa zunubansa da yake tsakanin su. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito suna cewa umra da mutun zai je watan Ramadana Allah zai rubuta masa lada kaman ya je yayi haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka mun magana aka ciyar da mutane Allah madaukakin sarki na cewa yutimuna ta'ama ila hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mumune na kwarai suna ciyar da abincin su a halin suna so suna ba wa miskinai suna ba wa yan fursuna da kuma marayu. Azumi da kuma kiyamul laili suna nema wa bawan Allah wanda ya yi su a rayuwarsa ran tashin kiyama ceto. Azumi zai rika cewa ubangiji na na hana shi cin abincin sa da abin shan sa cikin yini. Kuma Qur'ani na ce ya Allah na hana shi bacci cikin dare ya Allah ka ba mu ceton sa. Hadisi ne da Imam Ahmad da Imam Nasa'i suka rawaito.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Wallahu ya'lamu innaka larasuluhu wallahu.
To Sheikh Ustaz Bako Abubakar dan dake nan mun gode. Kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka ne daga Washington karfe 11:21 na safe ga Halima.
Jama'a masu sauraron mu da wannan maritan talata, assalamu alaikum, barka da warhaka. Halima Jimarauce daga nan birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin noma tushen arziki a ci gaban tattaunawa da Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa wato geography a Jami'ar Bayero ta Kano. Idan kun tuna dai shirin akan kwararar hamada ne da zaizayar ƙasa, kuma mun maida hankali akan wannan batu ne bayan ranar yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa ta duniya da aka yi ranar 17 ga watan Yuni, bisa taken samar da isasshen abinci mai gina jiki da rahusa ga kowa da kowa ta hanyar girka tsayayyen dabarun haɓaka al'umma. To a makon jiya Dr. Murtala Muhammad Badamasi ya fara bayani akan ko matsalar hamada da zaizayar ƙasa na raguwa ne ko ƙaruwa. Har ma ya ce wani gwaji ya nuna raguwar abin. To dakta, shin a ko ina aka samu raguwar wannan matsala ta hamada da zaizayar ƙasa, kuma da waɗanne irin dabarun gwaji aka yi amfani aka gano raguwar al'amarin?
Abin da ke da akwai shine da tauraron ɗan Adam aka yi wannan gwajin. Waɗansu gwaje-gwajen da aka yi bayan wannan sun nuna akasin haka, sun nuna cewar lillahi wa rasuli waɗansu wuraren akasin hakan aka samu. In baki misali kasashen da aka ce an samu yaƙi-yaƙi na kwanan nan, suna nuna cewar kwararowar hamada karuwa take. Wani bayani da aka fitar na kwanan nan na cewar yanayi na misali a Najeriya ya nuna cewa Sahel, wadda ita muke kwatantawa da cewar idan aka gwada Sahel mu abin ɗinta tafiyarta, to ta ƙara shigowa ƙasar Najeriya fiye da yadda ake tunani a lokutan baya. Lokutan baya da ana tunani yankin Maiduguri su ne kawai suke da Sahel. To amma a yanzu har yankin Jigawa zuwa yankin Sokoto duk ana tunanin Sahel ya shigo. To idan muka kwatanta da wannan, muna iya cewa a hamadar tana ɗan ƙara matsowa a kudu da Najeriya kenan. To kin ga kusan Niger kenan gaba ɗayanta tana cikin Sahel kenan.
Idan muka duba kamar ƙasar jamhuriyar Niger, ƙasar Mauritania, Senegal, Mali, duk dai suna fama da wannan matsala. Ku masana wannan al'amari a Najeriya, kuna da wani shiri ne na haɗin gwiwa da masanan waɗannan ƙasashe a ƙoƙarin da ake na ganin an sha kan wannan matsala ta kwararar hamada?
To alhamdulillahi akwai wannan shirin. A kwana-kwanan nan wajen wata hudu kenan ko biyar da suka wuce, akwai abin da muke cewa International Social Science Council sun fitar da alƙalamar cewa suna neman bincike akan yanayin hamada da kuma waɗansu al'amura. To mun yi ƙoƙari nan daga Bayero, Jami'ar Bayero ta University, wanda ina ɗaya daga cikin masana da aka gayyata, da shugabanmu Professor Adamu Idris Sanko. Mun je kasar Niger, mun haɗu da malamai masana daga kasar Niger da kasar Benin da kuma kasar Burkina Faso a kokarin cewar mu haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya mu duba wannan alƙalma, mu duba wannan yanayi gaba ɗaya da ya shafi kasashen mu baki ɗaya. Lillahi wa rasulihi an yi wannan, an kuma ba da proposal kenan za a ce da su Social Science Council, International Social Science Council. Muna jiran abin da zai fito ga wannan. Wannan zai iya kasancewa abin nan na farko da za a ce an samu hoɓɓasa, wanda yake kasance an samu kasashe fiye da uku da suka haɗu a guri ɗaya suke kallon abu ɗaya da ido ɗaya ta fuska ɗaya. Shi wannan bincike muna son mu yi shi ne na farko akan makamashi, na biyu akan bisashe, na uku kuma akan canjin yanayi da ake samu, yaya waɗannan al'amura suke da tasiri ga rayuwar ɗan adam a inda yake rayuwa a waɗannan ƙasashe. To akwai wannan hoɓɓasan da ake yi kan wannan. Na biyu kuma bincike na biyu kamar kwatankwacin amfani za a yi da tauraron ɗan adam da kuma irin jirgin nan wanda yake babu matuki a jikinsa, wato drone. Shi kuma shi ne sabon salo da ake kallon irin wannan lamura da shi. To a ɗazu da kika min waya shi muka je kallo, shi za mu yi amfani da shi a nan, za a yi gwaji a Najeriya, za kuma a yi gwaji a ƙasar Mali a kan irin wannan al'amari.
Kun san matsalar da masana ke fuskanta game da ayyukan da suke gudanarwa kan yaƙi da hamada da zaizayar ƙasa? Kun san babban abin da ke musu cikas a ayyukan da suke gudanarwa? Ku kasance tare da shirin Noma Tushen Arziki na rana ta yau domin ku ji matsalolin da masana ke fuskanta. Sai makon goben da izinin Allah. Yanzu a madadin Dr. Murtala Muhammad Badamasi na sashen binciken ƙasa na Jami'ar Bayero ta Kano, da wadda ta haɗa mana sauti Julie Leathers Gresham, ni ce taku Halima Jumrau, daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Amma kar ku tashi, kar ku kashe rediyo, ga mu nan zuwa da shirin yau da gobe.
Ni ma da abin da zan faɗa kenan, ce ga su nan zuwa da shirin yau da gobe, amma kafin su ga Maryam.
Jami'an ƙasar Indonesia sun faɗi cewa ƙalla mutane 49 sun mutu yayin da wani jirgin safarin sojan ƙasar ya faɗo akan wata unguwa da ke tsibirin Sumatra. Jirgin safarin Hercules C-130 ya yi ƙoƙarin juyawa ya koma tashar saukar jiragen saman bayan da ya tashi yau Talata, sai ya kara da wani otel da wasu gidaje guda biyu a Medan, birni na uku mafi girma a Indonesia. Hotuna daga kafafen sada zumunci sun nuna jirgin da ya faɗi yana ci da wuta, da kuma yadda hayaki daga gidaje da motocin da suka lalace ya turnuke wurin. Ana sa ran adadin waɗanda suka mutu ɗin zai hau. Kafafen yaɗa labarai da jami'ai na wannan birni sun ce mutane kusan 113 ke cikin jirgin sojan na Indonesia.
To gaishe ki Maryam. Me ya rayanku game da shugaban hukumar zaben Najeriya a Tahiru Jega da ke barin aiki, ba wai barin aiki ba, yau ke kammala aikinsa ya koma abin da ya saba yi, wato koyarwa. Muna so ku kira mu da dare a shirinmu na ƙarfe 9:30 ku ga mana ra'ayoyinku game da kamun ludayensa. Yanzu a madadin Maryam da Julie Leathers Gresham da dukkan mu a sashen Hausa Murya Amurka a Liyu Mustapha Sakwatani a Washington, yanzu za mu ba da gudun ga Jamila da Halima da kuma shirin yau da gobe.